Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas ke dada muni, kungiyar Enter Society ta Najeriya mai sa ido kan yancin bil'adama da doka ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta lalubo hanyar magance rikicin Isra'ila da Falastinu. Bayan haka za ku ji cewa cibiyar bincike ta dabbobi ta ƙasa da ƙasa da ake kira ILRTI na ƙoƙarin haɗa kai da makiyaya don taimaka musu ta hanyar kiwo, yanka sufurin nama da madara zuwa wasu ƙasashe, da kuma ganin an shawo kan matsalar tsaro da ke addaban Najeriya, lamarin da shugabannin ƙungiyoyin makiyaya suka yaba da shi.
Duk wani harka irin wannan na ci gaba idan ya zo, ai ba mu da wani tunani illa mu karbe shi mu rungume shi da hannu biyu mu shiga ciki mu ga ta yaya ne shin zai taimakawa Fulani makiyaya don fito da su daga hali na kakanikan yi da suke ciki.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan za mu kawo muku rahoto na musamman game da shirin zaɓukan gwamnoni a jihohin Kogi, Imo da Bayelsa a ranar Asabar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurari, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Rundunar sojin ƙasar Mali yau Talata ta ce ta kai wasu hare-haren jiragen sama kan abin da ta kira wuraren 'yan ta'adda a tungar 'yan tawaye da ke Kidal, inda shaidu da 'yan awari ke cewa fararen hula ciki har da yara sun halaka. Sojojin sun faɗi a kafafen sada zumunta cewa hare-haren a ta bakinsu sun lalata motocin ɗaukar kaya da dama na 'yan ta'adda a wani sansanin soji wanda dakarun samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka bari a makon jiya a wannan muhimmin gari da ke arewacin ƙasar. Sojojin sun yi kira ga mutane da cewa kar su miƙa wuya ga farfagandar 'yan ta'addar mai nufin zubar da mutuncin sojojin ƙasar ta Mali. Wani babban jami'in diplomasiyyar Amurka, Amos Hochstein, ya kai ziyarar bazata Beirut a yau dinnan Talata da zumar kwantar da hankali ta wajen ganawa da Prime Minister Lebanon na wucin gadi da kakakin Majalisar Dokoki, yayin da sashen kudu na ƙasar ke fuskantar ɓarin wuta sanadiyar faɗan da ke ƙara ƙazancewa tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Amurka ba ta son ganin tashin hankalin Gaza ya faskara ya kuma wanzu zuwa Lebanon, a cewar Hutchinson a wurin wata ganawa ya tafi ba tare da ansa tambayoyi daga manema labarai ba. 'Yan kwanaki da suka gabata, wata tsohuwa a Lebanon da jikokinta su uku 'yan mata sun gamu da ajalinsu a wani harin jirgin Isra'ila mara matuƙi, al'amarin da ya tayar da hankali a martanin da ta mayar ƙungiyar Hezbollah, wadda aminiyar Hamas ce ta cilla rokoki kan ƙauyen Kiryat Shimona da ke arewacin Isra'ila da ya yi sanadin mutuwar wani mutum. Ƙungiyar ƙawancen NATO ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar amfani da makaman yau da kullun a Turai, wadda wata muhimmiyar yarjejeniya ce ta bayan yakin cacar baka, a matsayin martani kan janyewar da Rasha ta yi daga yarjejeniyar. Akwai da dama daga cikin ƙasashen da ke ƙungiyar NATO mai membobi 31 cikin wannan yarjejeniya ta CFE, kuma an kafa ta ne da zumar takaita yawan abokan gaba a lokacin yakin cacar baka ɗin, musamman ma a kusa da kan iyakokin ƙasashen. Rasha ta janye daga yarjejeniyar a hukumance, sannan ta ɗora laifin yin hakan kan Amurka. Tana mai zargin Amurkar da yin karan tsaye ma tsarin tsaro na bayan yakin cacar baka ta wajen faɗaɗa dakarun haɗakar NATO. NATO dai ta mai da martani da dakatar da aiwatar da yarjejeniyar a yau ɗinnan Talata. tana mai cewa babu yadda yarjejeniyar za ta yi tasiri muddin sauran mambobinta na kiyayewa amma Rasha ba ta kiyayewa. Dokar fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kasarsa na iya amincewa da wata ƙyar gajartacciyar takaita wuta don a samu a shigar da kayan jinƙai zirin Gaza, ko kuma mutanen da Hamas ya yi garkuwa da su su samu su fice. To amma ya yi watsi da duk wani cikakken kwance damara a wannan yaƙi da Isra'ila da Hamas suka kwashe wata guda suna yi. Da yake magana da kafar labarai ta ABC News, Netanyahu ya ce ya hango cewa zai kasance wajibi ga Isra'ila ta ɗau nauyin tabbatar da tsaro a Gaza na wani lokaci bayan ta cimma burinta na kawar da Hamas. A duk lokacin da muka bar ɗaukar nauyin tabbatar da tsaro, abinda kan faru shine barkewar ta'addancin Hamas a mizanin da bamu taɓa tunanin zai faru ba, a cewar Netanyahu. Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗi ranar Litinin cewa shugaba Joe Biden da Netanyahu sun tattauna ta wayar tarho kan yiwuwar a ɗan tsagaita wuta saboda farar hula da ke Gaza su samu ficewa salin alin daga wuraren da ake fafatawa, a kuma tabbatar cewa an taimako ko kayan taimako na isa ga fararen hula masu bukata, sannan a kuma samar da damar yiwuwar sakin waɗanda aka yi garkuwa da su. Wasu jihohin Indiya biyu sun fara gudanar da zaɓuka a yau dinnan Talata, wanda zai nuna iya ƙarfin ɓangaren adawar Indiya da ke ja da jam'iyya mai mulki ta su Prime Minister Narendra Modi gabanin zaɓen ƙasa baki ɗaya mai matuƙar muhimmanci wanda aka shirya yi baɗi. Zaɓukan waɗanda ake yi a jihohin Chhattisgarh da ke yankin tsakiyar ƙasar da Mizoram da ke arewa maso gabas, tare da wasu zaɓukan kuma a wasu jihohi uku a nan da kwanaki uku ana kyautata zaton za su nuna alƙiblar da masu kaɗa ƙuri'a ke fuskanta gabanin fafatawar da jam'iyyun siyasar Indiya za su yi a zaɓukan ƙasa na shekara ta 2024, inda Modi ke sha'awar samun wa'adi na uku a jere. Za a gudanar da zagaye na biyu na zaben Chhattisgarh a ranar 17 ga watan nan na Nuwamba, lokacin da za a kuma gudanar da wasu zaɓukan a jihohin ko jihar Madhya Pradesh da ke yankin tsakiyar ƙasar. Zaɓukan ƙarin wasu jihohi biyu kuma, wato da Rajasthan da ke yammaci da Telangana da ke kudanci, za a gudanar ne a ranakun 23 ga watan Nuwamba da 30 ga watan Nuwamba. Sannan za a gudanar da zaɓuka a dukkan jihohi biyar a ranar 3 ga watan Disamba, a kuma bayar da sakamako rana guda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A Najeriya, kungiyar sa ido kan ƴancin bil'adama da doka ta ƙasa da ƙasa da ake kira Inter-Society ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta samar da hanyar magance rikicin Isra'ila da Falasɗina ta dindindin. Wannan kiran na zuwa ne bayan da kungiyar ta fitar da wani rahoto da ke nuna buƙatar tsagaita wuta cikin gaggawa a rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Ga Aisha Ma'azu da fassarar hirar da Peter Clot ya yi da shugaban kungiyar Mr. Emeka.
The United Nations is presently the only world body that is superintending over 193 countries.
Majalisar Ɗinkin Duniya ce take sa ido akan al'amuran ƙasashe 193. Saboda haka wannan nauyin ya rataya a wuyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nazari sannan a kan lokaci domin samo mafita na dindindin da zai magance rikicin Isra'ila da Falasɗina. Wannan ita ce matsayarmu. Dama can ba nan ba kuma ba can ba, domin dukkanin ɓangarorin biyu sun yi kunnen ƙashi ga kiraye-kirayen da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar Antonio Guterres yake ta yi domin kawo ƙarshen wannan rikicin.
Those holding such opinions are not wrong. UN has not been itself since the end of Cold War in 1991.
Waɗanda suke da wannan ra'ayin ba su yi kuskure ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta cikin hayyacinta tun bayan ƙarshen yakin cacar baki a shekarar 1991. A zahiri ma dai wasu 'yan nasarorin da Majalisar Ɗinkin Duniyar ta cimma sun dishashe, kuma a dalilin haka ne ma ya sa ƙungiyoyi kamar tamu suke kira domin duk sa'ilin da ka fara tunanin cewa alhakin samun hanyoyin magance matsalar rikicin Filistinu da Isra'ila na dindindin ya rataya a wuyar Majalisar Ɗinkin Duniya ne da shugabannin ta kawai, to lalle ya yiwu a samu kuskure a wani wuri, domin na yi imani cewa a lokacin da ake cikin wahala ne, wato lokacin da ake fuskantar manyan ƙalubaloli ne, ake samun mutane masu hangen nesa, masu zurfin tunani, mutane masu basira suke bayyana. Sannan babu wani wuri da aka rubuta cewa wajibi ne irin waɗannan mutanen za su kasance a Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma cikin shugabanninta. Shi yasa muke magana daga Afirka, daga gabashin Najeriya, muke kira da babbar murya domin ba da shawarwari a game da abubuwan da muka yi imani cewa zai kasance mafita na dindindin ga matsalar rikicin Filistinu da Isra'ila. Hakkin Majalisar Ɗinkin Duniya ne ta saurari shawarwari masu ma'ana sannan ta farka daga baccin da take yi.
But what do you say to those who are questioning even if there can be a solution found to resolve this problem once and for all?
We have come to realize
mun fahimci cewa mafitar matsalar rikicin Isra'ila da Filistinu ba abu ne da ba za a iya shawo kanshi ba, sai dai yana buƙatar zurfin tunani, yana buƙatar tuntuɓa, haƙuri da wasu buƙatu, yana buƙatar a yi abin da ya dace.
A gaida Aisha Ma'azu, wata cibiyar bincike ta dabbobi mai zaman kanta da ake kira ILRTI a taƙaice ta ce tana ƙoƙari wajen ganin an shawo kan matsalar tsaro da ke addaban Najeriya ta hanyar haɗa kai da makiyaya wajen yunƙurin kimantawa da daidaita hanyoyin kiwo, yanka sufurin nama da madara zuwa ƙasashen duniya masu buƙata. Shugaban cibiyar Dr. Kabir Dasuki shi ne ya bayyana haka a wani taron manema labarai a Abuja. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Cibiyar nazari da bada horo kan kiwon dabbobi na ƙasa da ƙasa, wato ILRTI, ta buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki domin magance matsalar abinci da samar da ingantaccen kiwo da noma, wanda hakan zai iya magance matsalar tsaro da ƙasar ke fama da ita. Shugaban cibiyar Dr. Kabir Dasuki ya ce cibiyar za ta haɗa kai da ƙungiyoyin Fulani makiyaya domin cimma wannan buri.
Mun zauna da mutane da Turawa da kowa da kowa, da mutane waɗanda suka san kan harkar livestock. Mun fitar da jadawali na cewa duk ƙungiyoyi na makiyaya muna so mu engage ɗin su, sannan mu ba su training free of charge akan abubuwa da yawa. Bayan haka ma za mu ba su dabbobin da za su je da su, kuma mu ba su iri na wanda zai haifafa, sannan kuma mu tabbatar da cewa mun samu musu off takers a fitar da su waje. Yanzu magana da muke mun fara magana da Oman da Qatar da Saudi Arabia akan festivities na sallah.
Shi kuwa shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta ƙasa Magban, Baba Usman Genzarma, ya bayyana cewa ƙungiyar za ta ba cibiyar haɗin kai.
Duk wani harka irin wannan na ci gaba idan ya zo, ai ba mu da wani tunani illa mu karɓe shi, mu rungume shi da hannu biyu, mu shiga ciki, mu ga ta yaya ne shin zai taimakawa Fulani makiyaya don fito da su daga hali na kakanikan yi da suke ciki. Don haka wannan shiri muna maraba da shi, mun karɓe shi, mun rungume shi, kuma za mu yi aiki da su don mu duba ta yaya ne shi makiyayi zai ci amfanin wannan sabon shiri da aka taho da shi, yanda zai amfane shi, kuma ta yaya ne wannan shiri zai bunƙasa harkan kiwo a faɗin tarayyar Najeriya, yanda zai ribanci ba wai makiyayin kawai ba, yanda zai ribanci al'ummar Najeriya gabaki ɗaya, kuma yanda zai ribanci gwamnatin Najeriya gabaki ɗaya.
Shi ma mataimakin shugaban ƙungiyar Fulani ta Tabital Filaku, Awal Abubakar Kwanga, ya ce akwai abin da ya kamata a yi la'akari da shi musamman ma kan harkar tsaro.
Ƙungiyarmu tana ƙoƙari yadda za ta ga an taimakawa su makiyaya, to amma yanayin abubuwa da ke faruwa da dumaman yanayi da wasu abubuwa da ke faruwa especially kaman banditry da wasu abubuwa so dole ne mu hada kai mu wayar da kansu kuma a nuna musu wannan abubuwan harkar kiwo din nan akwai da za a yi shi ta zamani akwai da za a yi shi a samu harkar ilimi kuma wayar da ba za a shiga harkar masu bata gari ke so su lalata kaman banditry
taron ya samu halartar kungiyoyin mata makiyaya Hajiya Amina Kabir Bala ta bayyana karfin gwiwar da suke da shi a wannan shirin.
A gaskiya wannan harka ce wanda suka kawo mana wanda kuma zai taimaka sosai kuma zai sama mana hanyoyi na haɓaka wannan bangare. Tsarin nan zai aiki saboda duk abin da aka ce wannan kungiya ce ta zaman mai zaman kanta. Za ga an samu mafita a ciki. Kuma mata yanzu mun haɓako mun shigo don mu taimaka wa ƴan uwanmu maza mun ga cewa an tafi da wannan abun din. Tunda shike ba aiki harka ce ta gwamnati wanda kowa kawai zai fisgina shi ba wannan ra'ayi ne wanda masu ra'ayi iri ɗaya suka hadaka suka yi wanda kuma suna so su ga ci gaba ne shi yasa suka kawo wannan
masana sun yi ittifaki cewa wannan cibiya za ta taimaka musamman ma yankin Afirka ta yamma dake da kashi 70 cikin 100 na shanun da ake da su a yankin Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda to yanzu kuma mun zo ga rahoto na musamman akan shirye-shiryen zaben gwamnoni a jihohin Kogi Imo da Bayelsa a ranar Asabar 11 ga watan nan na Nuwamba ga Mustafa Nasiru ba tsare da ƙarin bayani
a ranar Laraba nan 8 ga wannan wata na Nuwamba ne kwamitin nan na wanzar da zaman lafiya a tsakanin ƴan Najeriya karkashin jagorancin tsohon shugaban kasar General Abdulsalam Abubakar zai jagoranci sanya hannu akan takardar yarjejeniyar tabbatar da yin zabe lafiya a jihohin Imo Bayelsa da kuma jihar Kogi duk a Najeriya a ranar Asabar mai zuwa ne da 11 ga wannan wata na Nuwamba hukumar zaben Najeriya za ta gudanar da zaben neman kujerun gwamna a waɗannan jihohi zaben da masu nazari akan lamuran tsaro ke ganin yana da kalubale matuka bisa la'akari da yadda aka fara samun tankiya a lokacin yakin neman zaben a jihar Kogi dai hukumar zaben ta ce ta yi maraba da wannan mataki kakakin hukumar zaben a jihar Kogi Alhaji Halliru Haruna ya ce duk da yake su ma suna daukar matakai na ganawa da duk wasu masu ruwa da tsaki akan tabbatar da yin zaben lafiya amma kuma sun yi maraba da matakin wannan kwamiti na General Abdulsalam
wato mun marabce shi sosai domin kwana biyu uku da suka wuce dinnan idan kana lokuta zaka ji cewa an yi hayaniya a can an kona gida a can to kuma mun ta gaya ma jami'an tsaro suna gaya mana cewa they are on top of the situation amma kuma sai muka ga abin bai ragu ba to dama suna zuwa su sa duka political parties da candidates din su zo su sa hannu cewa harkokin su a cikin lumana ba tare da wani tashin hankali ba
to yanzu kun gamsu da shirye-shiryen su jami'an tsaro
eh kware sosai kuwa sosai sun tabbatar mana cewa za su kawo jami'an tsaro a kowane lungu da sako na Lokoja da Kogi State gaba daya
to bangaren ku hukumar zabe yanzu ina kuka tsaya game da shirye-shirye
zan iya ce maka mun riga mun gama dama abin da muke jira shine abin da muke kira sensitive material wato ballot paper na Central Bank
to kawo yanzu akwai wani abu da kuke ganin kaman kalubale ne a wurin ku ila kafin lokacin zaben nan za a shawo kan shi
dama maganar tsaro din ne kuma jami'an tsaro sun nuna mana cewa za su magance damuwoyin shine kawai dama da mu
to shi ma dai tsohon shugaban majalisar dokoki ta jihar Kogin Honorable Umar Ahmad Imam ya ce matakin yarjejeniyar zai taimaka wajen rage samun matsaloli a lokacin gudanar da wannan zabe
eh mataki ne wanda ya dace wanda kuma idan har aka samu dace wanda dama suke da ruwa tsaki a wannan tafiyar suka yi abin da ya kamata gaskiya abu ne da yake zai zo mana da sauki dama nan namu Kogin ba mu da wannan matsala a da abu ne da yake ya taso ne daga dai zaben da aka yi na 2019 shine abu kamar aka yi zo mana wannan jiya ba kamar wasu ba saboda tashin hankali a zaɓuɓɓukan mu ba so yanzu nan ma in dai an raka dawo wannan mataki ko da yake mun gan su jami'an tsaro sun dan zo sun irin dai nuna karfi na wanda ya tada na zaune tsaye abinda za a yi da shi. So ina gani din har aka ji haka za a yi wannan zaɓe cikin lumana.
Na'am, to amma yanzu a yanzu kai ka gamsu da yadda ita hukumar zaɓe ta shirya gudanar da zaɓen nan?
Eh, gamsuwar kuma to abu ne wanda yake in aka duba shi kullum zaɓen yadda aka gudanar da shi musamman ma na wannan zaɓen da aka yi baya na shugaban ƙasa da na su senator. Abu ne wanda yake suna nan a cikin kundin zaɓen yadda za a yi, amma kuma sai ka ga abu ne wanda yake waɗansu za su yi abin da suka so su yi, wanda suke ganin suna da kuɗi suna da kuma ƙarfi na su musguna abubuwa yadda suka so kuma ba abin da ka iya.
To su ma dai waɗannan wasu ne daga cikin 'yan jihar Kogin ga abin da suke cewa akan wannan lamari.
Sunana Muhammadu Danguni, mazamni garin Ukeni ko a Ukeni Adabi local government na Gazi area. Na daidai abin da muke fata a kai a yi lahiya a gama lahiya. Na biyu, muna fatan duk wanda Allah ya mai rabo Allah ya ba shi sa'a. Ba ma neman tashi hankali ko misƙala da nake a cikin shi. Na uku kuma duk wanda Allah ya ba jama'a su yi tawakkali su ba shi ba wani hayaniya.
Na'am, to gashi kwamitin nan na Abdulsalamu ya ce jam'iyyun siyasa za su sanya hannu na yarjejeniyar ganin an yi zaɓe lafiya ran Laraban nan. Ya kuke ganin wannan matakin?
To, wannan mataki ba wani matsala. Magana sa hannu na magana yarjejeniyar siyasa. Wannan babu laihi za su tsaya su sa hannu akan gaskiya kar su tsaya su sa kuma mutum ya yi imani duk wanda Allah ya ba ya yarda da bayar wanda Allah ya yi kai ya kirkiro nashi daban.
Abdullahi Zale daga Lakwaja. Fatanmu a yi lafiya kare lafiya ba fitina kuma wanda Allah ya ba Allah ba da iko a bashi shi ne fatanmu.
Amma za ku fita ku yi zaben?
A zaɓe kam za a fita insha Allah.
Na, ba ku da wani fargaba?
A ba mu da wani fargaban fita zaɓe. Kowa zai je zaɓen sai koma gida ya zauna a jira sakamako.
Na'am, to kun gamsu da shirye-shiryen ita hukumar zaben nan?
A shirye-shiryen hukumar zaɓe mun gamsu da shi insha Allah.
Kaman jami'an tsaro da aka ɗauki mataki na jibga su da yawa, kun gamsu da yin haka din?
A an gamsu da shi saboda sa su da yawan shi zai sa koda wani yana da niyyanta da wani hayaniya ya ji tsoro ya fata.
Sunana Muktar Yawu, ina Ukeni ne yanzu haka Kogi State. Fatanmu mu dai Ubangiji Allah ya sa yadda aka fara lafiya a kare lafiya.
Na'am, kuma za ku yi zaben nan ba ku da fargaba komai?
Insha Allah, domin sun yi shirye-shirye nasu na hukumominsu da sauransu kuma mun gamsu da shi insha Allah.
To, kuna da wani kira ko ga su jami'an tsaro ko kuma ita hukumar zaɓe?
Kiranmu mu dai fatanmu su yi gaskiya kuma insha Allah ba mu da fargaban mu fita mu yi zaɓe insha Allah.
To, duk da wannan dai wasu masu sharhi akan lamarin tsaro da al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin akwai sauran magana. Dr. Yahuza Ahmad Getso na ɗaya daga cikin masu sharhin.
Ka san abin da ake cewa shafa labari shuni. To, wannan sa hannun sunan shafa labari shuni. Saboda akwai rashin girmamawa da rashin gazgatawa wanda yake tsakanin mafi yawancin 'yan Najeriya. Ɗaya kenan. Na biyu, ta fuskar tsaro, jihohin ma da suke zaune zaman lafiya irin waɗannan ƙa'idojin da dokokin da aka sha sa hannu a kansu, da yawa-yawa 'yan siyasa ba sa girmama su. Kuma sannan akwai ƙarancin jami'an tsaro. Sannan kuma da ya kamata yanda shi babban inspector general na 'yan sanda ya ɗauke commissioner 'yan sanda na jihar Imo wanda ya dawo ya canza shi da wani, kamata ya yi irin wannan a jihar Bayelsa da kuma ya ɗauke na jihar Imo, kamata ya da jihar Bayelsa da jihar Kogi su ma a aiwatar da irin wannan. Domin a matsayina ni ya kamata har daraktoci na SSS da kuma manyan muƙaddasai na jami'an 'yan sanda wanda ya kai muƙamin CSP a waɗannan jihohin guda uku kamata ya kwashe su gaba ɗaya, a kwaso wasu baƙi watakila daga Maiduguri da Sokoto da Katsina a kai su waɗanda ba su zauna da mutanen ba, balantana ma a samu a yi abin da ya kamata.
Na'am, to Dr. waɗanda muka zanta da su a jihar Kogin nan sun ce ko ba komai wannan matakin na wannan kwamiti zai sa su jam'iyyun siyasa masu niyyar yin wuri-wurin zaɓe ko kuma nuna danniya haka su ɗan nuna shakku, ba ka ga ma zai taimaka haka din?
An taɓa yin irin wannan sa hannun kuma har aka je har gida aka kashe shugabar jam'iyyar PDP kuma a lokacin da ake shirye-shiryen zaben da kuma jami'an tsaron. Kuma ina mai tabbatar maka da cewa leadership fetin yan sanda ya ce zai aika sababbin motoci zuwa ga waɗannan jihohi da abin ya shafa Kogi, Bayelsa da Imo. To ina tabbatar maka da cewa ba za a iya samun wadatattun tsarin samar da hanyoyin isar da kayayyakin aikin zabe wanda zai bada dama da kuma wadatattun jami'an tsaron da za su sanya a zo a yi zaben yadda ya kamata. Kuma wannan maganar bayan zabe za ka sake tuntuɓa ta, kuma zan sake dawowa ta ƙarƙashin muryar Amurka in sake mai da miyauna akan abin da na faɗa zai faru. Na tabbatar da cewa abin da zai biyo baya zai zama saɓa alƙawari ne da kuma rashin girmama wannan yarjejeniya, domin ba za ta girmamu ba.
A yanzu dai hankali ya karkata a waɗannan jihohi na Imo, Bayelsa da kuma jihar Kogi domin ganin yadda za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau da Iguazu ta kayar ƙasar Poland, wadda ta tsale akan kujerar ta daya a duniya a wasannin tennis na duniya a ranar yau Talata, bayan ta hankaɗe Jessica Pegulayar ƙasar Amurka a kwambalar Masters ta WTA da G1-6-6 da banza. Wannan nasarar ita ce ta farko ta Masters ta Iguazu ta kayar ƙasar Poland da kan kuna ƙasar Amurka. Wannan ko bayan nasarar da ta samu a watan Jun da ya gabata a Roland Garros na ƙasar Faransa, da ma data da aka yi tun karon 2016 a kwamfular Masters ta Australia da US Open, yayin da aka yi waje da ita a wasanni US Open na Wimbledon na kasar Birtaniya. Yar kasar ta Poland mai shekaru 22 a duniya ta yi nasarar lashe kan benta na 6 a tarihi a wasannin WTA na Cancun na wannan shekara na kasar Amurka. Idan muka leka a wasanni NBA na kwallon kwando basketball na kasar Amurka, wasa mafi farin jini a wannan kasar da shaharren dan wasanta dan kasar Faransa da ya tsale sahun farko a ciniki da mazaurcin yan kwallon kwando na duniya na wasan wannan shekara, cewa da Victor Wembanyama, kungiyar Spurs ta San Antonio ta sha kashi 111-152 a cikin daren ji a hannun Indiana Wells. Sauran wasannin da suka gudana na kwallon kwando na basketball na kasar Amurka a cikin daren ji sun hada da Pistons da suka sha kashi 109-120 a hannun Warriors, sai Clippers suma da suka sha kashi 97-111 a hannun Phoenix, sai kuma Timberwolves da suka wa Celtics ci 114-109. A wasannin Champions League na kwallon kaba na nahiyar Turai kuwa na wannan shekara 2023-2024 ta bana da ke ta yanzu haka suna wakana a cikin daren yau, kuma da za a ci gaba a daren gobe Laraba a jiya ne a birnin Milan na kasar Italiya an kai karon battle tsakanin magoya bayan PSG Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da AC Milan ta kasar Italiya, an da ya cabawa wani magoyin bayan PSG Paris Saint-Germain wuka a lokacin tahomogamar da ya kaisa asibiti yanzu haka, inda likitoci a dazu-dazun nan suka yi bayanin cewa baya cikin mawuyacin hali. Za mu kankare dudde da wasannin kwallon kafa da wasan cikin gurbi na mako na 11 na wasannin kwallon kafa na Premier League na kasar Birtaniya. Tottenham ta sha kashi 1-4 hannun Chelsea a daren jiya, abinda ya hana wa Tottenham din damar dalewa kan matsayin ta farko a teburin Premier League na kasar Ingila, inda yanzu haka Manchester City ke kan gaba yayin da Tottenham take biyu, sai Chelsea tana matsayin ta 11. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman bako. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, rundunar sojin kasar Mali yau Talata ta ce ta kai wasu hare-haren jiragen sama kan abin da ta kira wuraren 'yan ta'adda a tungar 'yan tawaye da ke Kidal, inda shaidu da 'yan aware ke cewa fararen hula ciki har da yara sun halaka. Sojojin sun faɗi a kafafen sada zumunta cewa hare-haren a ta bakinsu sun lalata motocin ɗaukar kaya da dama na 'yan ta'adda a wani sansanin soji wanda dakarun samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka bari makon jiya a wannan muhimmin gari da ke arewacin ƙasar. Wani babban jami'in diplomasiyyar Amurka Amos Hutchinson ya kai ziyarar bazata birnin Beirut a yau dinnan Talata da zummar kwantar da hankali ta wajen ganawa da Prime Minister Lebanon na wucin gadi da kakakin majalisar dokoki yayin da sashin kudu na kasar ke fuskantar barin wuta. Sanadiyar fadan da ke kara kazancewa tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Amurka ba ta son ganin tashin hankalin Gaza ya faskara ya kuma wanzu zuwa Lebanon, a cewar Hutchinson a wurin wata ganawa.
Tuma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Fiona wa Mayi nan Dudu da ta hada shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.